Manunia. Rajan gamsar da wasu talakawa ke yi a Najeriya ya sa wasu kungiyoyin matasa da kuma jam'iyyun adawa ga yawo duniya cewa a gaskiya akwai matsala game da maganar canjin kuɗi na gwamnatin shugaban ƙasa Buhari.
Ka san nawa ne buhu masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne dole ne a tausaya wa talaka.
Wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗin su da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗinka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci.
Sai dai kuma a yayin da mahukunta a jihar Kano ke cewa ana ci gabar karban tsaffin kudade wasu cewa suke ya kamata dai kawai talaka ya koma ga Allah tun da wuri-wuri.
Duk inda ya kama a Kano ana karɓo kuɗi inda ba a karɓa ba kuma ya zama laifi. Yanzu misali ko kansa gona kwanan nan ya ji ya rufe waɗansu kantuna.
Wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba. Ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai campaign.
Game da karar da wasu gwamnoni suka kai gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa barista Muhammad Zaria ne ya zira zalan zargi ga gwamnonin da ya ce siyasa suka saka don nuna wa 'yan Najeriya kamar su ne na gari.
Gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su nuna gwaninta su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato ma talakawa hakki bayan ba wanda ya kai su murƙushe hakkin talakawa a jihohinsu.
Waɗannan fa so mun taɓuka tatso cikin tarin miliyon da za ku yi a cikin wannan shiri na Manunia. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan zo muku duk Juma'a a farkon wayewar gari. Shiri na 105 cikin jerin shirin Manuniyan da ke kokarin cikawa masu sauraro buri. Mai yiwa burin kuma amma na tattagar talakawa don tafiya tare ta sa wasu kungiyoyin matasa a arewacin Najeriya suka kira taro suna tabbatar da duniya cewa su kam a matsayinsu na 'yan arewa suna da wani kuduri. Ambassador Bilal Tijjani Faki shi ya magana da kungiyoyin matasan arewacin Najeriya da suka tattara matasa sama da 100.
Canjin kuɗin ba daidai bane, gwamnatin da ta yi ba daidai bane, amma shi a ciku Abubakar idan yana ganin ba daidai bane a matsayin shi dan daga sai ce kuma wannan abu ne mai kyau.
Ana ganin zai hana maganar amfani da kuɗi ranar zabe ne.
To ai amfani da kuɗi ranar zabe mun san a ina aka fara, ko ba wai muna magana akan fucewa wannan gwamnati a zata goyon baya bane. Waɗannan jam'iyyu guda biyu da suka yi mulki shekara 16 baya da wanda zai ga takwas kowa ya san me suka yi, yanzu magana ake ta waye zai taimaki talaka, waye zai fitar da Najeriya daga halin ta tsinkan ta a yau.
Ko a fargaba a ce ana amfani da kuɗi a matsayin matasa dan ganin an saida wata aqida ko wata manufa wannan takara.
Kowa ya san gaskiya, ka san nawa ne buhu masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne an karya mutane ana kuma kan karya su dole ne a tausaya wa talaka.
A makon jiya ne aka ce maganar sauyin kuɗi a Najeriya ta sa wasu jam'iyyun adawa sama da 10 sun fara ɗari-ɗari. Sai dai kuma tuni shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa a tarayyar Najeriya ta SDP Alhaji Shehu Gabam ya bayyana yana baje bayanin bayyana wa duniya cewa hatsarin wannan sauyin kuɗi fa ya kai matsayin da babu wata maganar bambancin jam'iyya cikin wannan lamari.
Jam'iyyar SDP ba ta cikin jam'iyyun da suke ce za su kaurace wa zaɓe in an sake ɗaga karɓan tsohon kuɗi. Babu wanda yake cikin hankalinsu da zai yadda a karɓi dukiyar al'umma a sa a banki sannan a hana su je su karɓi kuɗinsu don biyan buƙatunsu ko harkan abinci ko rashin lafiya ko wata matsala tasu. Abin da ke faruwa a Najeriya ba maganan party bane, maganan ya za a Najeriya ne ma ta zauna lafiya a yi zaɓe. Wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗinsu da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗinka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci. A Lagos an je an yi attacking banki, Oyo an yi attacking bankuna, ta ina za wannan abun zai yiwu?
Shi ma dai wani ɗan canjin kuɗi a Najeriya Alhaji Umar Garkuwa ya gaya wa wakiliyar Manuniya cewa wannan sauyin kuɗi fa ya maida mai doki ne kawai ya buge a kan kuturi.
Idan kika duba wannan al'amari gaba ɗaya yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta ɗage zuwa ran 22 ga wata, sai mu gode wa Allah. Allah shi ya san me zai faru daga nan zuwa ran 22 ga wata. Ina tabbatar miki cewa wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba. Ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai campaign. Wallahi tallahi talakan Najeriya tsaya da addu'a zai ga abin da zai faru da gwamnatin Muhammadu Buhari idan har bai tunani ya gyara wannan al'amari ba. Wallahi tallahi ba da zai lalata arzikin jama'a gaba ɗaya. Allah zai hukunci akai, mun jira hukuncin Allah.
Sai dai kuma sanata Kabir Gayen jihar Kanawa ya kada
da bakin gaya wa duniya cewa yanzu a jihar Kano fa ana karban tsaffin kudaden da yake wannan kuma wani abu ne da su a jihar Kano suke alfahari
ke kara ba laifi bane ba sunan Buhari aka ce an kai Buhari kara ba an kai gwamnatin tarayya kara kuma shine shugaban gwamnatin tarayya su babu laifi wannan kara za ta sashi kada ya gaza kuma kara ta amfani Allah ta dakatar dan jama'a mu shigar cinjin kudin su kuma yanzu duk inda ya kama a Kano ana karbo kudi inda ba a karba ba kuma ya zama laifi yanzu misali ko kansa gona kwanan nan ya ji ya rufe wadansu kantuna akan sun yi karbar
su a cikin kara zabe jami'a mai mulki ƴaƴanta suna rigimu har ma wasu daga ciki sun ma ka shugaban kasa a kotu kana ganin cewa irin wannan yanayin zai haifa ma ita jami'ar taku lamiru
wannan lissafin na ko boka kake ba za ka ce wannan bayanin ba dalili shine wannan rigima bata shafi jami'a a kasa ba kokari muke ma mu kare yan jami'a mu siga da rike mu da mutunci misali dan jami'a na cin wahala a gwamnati ta yi police mara kyau mutane yan jami'a su cin wahala dole mu wakilan jama'a ne mu fito mu soki wannan mu ce ba dai ba ni na fara wannan masukan abu nan a Najeriya din Najeriya ni na fara magana nace ba ai daidai ba ai adalci ba in dan kai ne dan kana dan siyasa neman kudi dan siyasa zai je nemo kudin shi tun ma kafin zabe
bayan tattagar batun canjin kudi zuwa gaban kotun kurin da wasu gwamnonin tarayyar Najeriya suka yi wasu Najeriya ke ganin kamar ta riga ta yi wayi sai dai kuma mai magana da yawun gwamnonin tarayyar Najeriya Abdulrazzaq Bello Barkindo ya baje bayanin bayyanawa ƴan Najeriya cewa ba rigima bace amma dai maganar sauyin kudin ce kawai take ganin dole a sake sabon nazari
gwamnonin Najeriya ba wai suna fito na fito ne da shi gwamnan babban bankin tarayya ba abun da suke nuna shi ne wannan matakin da ya dauka ya kawo mutane wahalhalu iri-iri kamar yanzu a jiha kamar Jigawa akwai kasuwar da ake samun kusan naira biliyan guda ake cinikayya da shi a cikin ranar kasuwa amma yanzu kasuwar ba dama ta ci domin babu saboda haka suke ganin kamar ai matakin ne bai zo a lokacin da ya kamata a dauke shi ba sannan kuma bai yi wa mutane adalci ba don yanzu abin da gwamnati suke cewa kwaci ake wa mutane tunda a kasar nan yanzu ana sai da kuɗi sai ka ga mutum yana da naira 100 yana so ya canja sai a ce kun yi ba da naira 100 a bashi naira 70 wannan bai dace ba gwamnati suna ganin inda an bari kuɗin su kulale ne daga cikin kasuwa bankin tarayya tana cirewa kadan har sai ya zama babu tsohon kuɗi a cikin kasuwa
sai dai duk da sukuwar sukar jawabin shugaban kasa Muhammadu Buhari na jiya Alhamis akan maganar sauyin kuɗi wasu na cewa ai shugaban kasan ma yayi kokari barista Muhammad Ibrahim Zaria na cikin lauyoyin da ke ganin karar da gwamnonin suka kai akwai lam'a kuma ya ce su kansu gwamnonin siyasa suka saka kuma ya ce ƙur'u kawai suke son ganin sun yi guziri
jawabin shugaban kasa da ya ba shi da nasaba da maganar domin duk rigiman da ake yi akan shi ne gwamnan babban bankin Najeriya ya ce ba a shigar da shi a cikin wannan kara ba kuma saboda haka duk wani hukunci da zai biyo baya ba shi da wani abin da zai sa shi ga ciki ta mun da ba fadan da ba ruwanka menene naka a ciki shi yasa yake tutiya yake buga kirji cewar shi fa ba ruwan shi a cikin wannan shari'a kuma ya kamata a ce su gwamnati sun shigar da babban bankin Najeriya ne a cikin wannan shari'a din domin shi ita babban kotun Najeriya tana da hurumi ne direct idan akwai rigima tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin jiha ko gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su suna gwaninta sunan su wasu jarumai ne wajen kwato mu talaka haƙƙi bayan ba wanda ya kai su murƙushe haƙƙin talakawa a jihohin su saboda kan wannan siyasa ce kawai ana neman ƙura'a ana neman yardan jama'a a ƙurarren lokaci ya rage na jama'a in sun ga za su yi su shiga cikin wannan yaudara su shiga in kuma za su bude ido su yi hukuncin abin da ya kamata su yi hukunci akan abin da ya kamata amma kas yadda da yaudara da nuna bajintar ƙarya wanda a da ya kamata a yi musu ba a yi musu ba su bude ido wannan shari'a an siyasantar da ita ana neman ƙura'a ce kawai da wannan shari'a
da iyaka batutuwan da zamu iya bajewa kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai kafin mu sallama sai mun sanar dukkanin masu guran matsa mu rafi ko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun cikin sauri domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 101 ne su yi sallamar sakin kudirin da suke ganin sun dace saboda a dokar kasar nan babu wata maganar ƙari kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman da Shamsiya Ibrahim a babban birnin tarayya Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kai daudalar dawo da muryoyin da masu haro ke cewa su suke ƙara wa shirin manuniya taurari ni Isa Lolikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya